إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد يوم مسلمي مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم ليغوة رمضان hijira ta 1446 kuma daya ga watan uku watan maris miladiya ta 2025 a yau zamu majalisi na farko cikin majalis na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana watan ramadan hakika wannan ni'ima ce babba akwai ƴan uwa wanda suka kasance tare da mu a wannan a irin wannan majalisi a shekarar da ta wuce yau ba sa tare da mu sun tafi zuwa ga makoma mu ma muna nan kan wannan hanya wanda duk Allah madaukakin sarki ya sa ya ga Ramadan bayan wani Ramadan hakika Allah madaukakin sarki yayi masa falala domin ya bashi abin da yake sanadiyar samu wato daukakar daraja a cikin aljanna kuma yanda yazo a hadisin Talha ta Ibn Ubaydillah a cikin Musnad na al-Imam Ahmad cewa waɗansu mutane biyu wannan hadisin muna yawan maimaita shi a irin wannan majalisi kuma wa'azin da aka kaddamar akan maraba da Ramadan mun ambaci wannan hadisi na mutane biyu da suka zo daga wato daga kabiral Bali suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ɗayansu yana mai ijtihadi a cikin ibada sai suka tafi jihadi tare da sahabbai shi wannan wanda yake yawan ijtihadi sai yayi shahada yayi mutuwar shahada aka kashe shi a wajen yakin shi kuma ɗayan yawa ya rayu har ya sake ganin wani watan Ramadan bayan wannan dan uwansa da ya rasu to sai Talha ibn Ubaydillah yayi mafarki cewa ya gan shi a kofar aljanna tare da shi da waɗannan mutane su biyu da wanda yayi shahada da wanda ya rasu daga baya sai wani mala'ika ya fito daga cikin aljanna ya kalli shi wanda ya rasu daga baya ya ce shigo ya shigar da shi cikin aljanna sannan sai bayan wani lokaci sai ya zo ya kirawo shi wannan wanda ya mutuwar shahada ya ce kai kuma shigo sai ya shigar da shi sannan ya sake fitowa sai ya ce ma Talha ibn Ubayd sai Talha ibn Ubaydillah ya ce nifa sai ya ce a kai tukuna wato bi ma'ana shi da sauran rayuwarsa da sauran lokaci bai riga ya mutu ba to sai Talha ya gaya ma sahabbai sai suke ta tattaunawa ta yaya aka yi wannan wanda ya mutu wa shahada mai ijtihadi a cikin ibada amma gashi yayi jinkiri an yi jinkiri wajen shigar da shi cikin aljanna shi ko wannan da ya samu a ƙarin rayuwa shi an riga shigar da shi aljanna suna cikin wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce me kuke tattaunawa sai suka gaya masa sai ya ce kuna mamaki ne shi wannan ya samu Ramadan tsari akan Ramadan din da waccan ya samu ya samu adadin sujadodi da yayi ma Allah tsari akan wanda waccan ya samu saboda haka wannan malamai suna ambaton wannan hadisi dan nuna falalar mutun ya saki riskar Ramadan a cikin rayuwarsa dalili ne na samun karin daukakar daraja dan haka mu gode ma Allah Allah muna gode maka akan ka sake nuna mana watan Ramadan to kuma alhamdulillah cikin tawfikin Allah Allah ya sake mana tawfiki cewa a cikin wannan watan Ramadan za mu tsaya mu aiwatar da haduwar mu mi'adin mu a majalisi irin wannan majalisin tafsirin alqur'ani wanda in ban manta ba akwai shekarun da wannan al'amari ya gagara a gare mu ya zamanto cewar irin wannan majalisin ya gagara a gare mu to Allah ya nuna mana cewa wannan abin ba bai buwaya bane ga Allah abinda kake dauka mai sauki abinda kake dauka kamar tabbatacce ba zai tabbata ba sai da mashi'ar Allah sai Allah ya so dan haka mu gode ma Allah cewa Allah madaukakin sarki ya yassare mana yin irin wannan majalisi na alqur'ani wanda kamar yadda muke farawa duk shekara muke janyo hankali mu nuna cewar wato majalisi na alqur'ani na tafsirin sa da karatun sa yana da muhimmanci a cikin watan Ramadan saboda alaƙar watan Ramadan da alqur'ani domin a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata bitar alqur'ani tare da mala'ika jibril a cikin watan Ramadan wanda ya nuna muhimmancin samun kyakkyawar alaka da alqur'ani a cikin watan Ramadan to ɗaya daga cikin hanyoyin samun alaka da alqur'ani shine halartar majalisin tafsirin sa da kuma shi kansa ma mutum ya rinka mutala'at tafsirin sa bayan tilawarsa a cikin sallah a cikin tarawih da kuma cikin tahajjud da kuma bayan tilawarsa da yake yi a cikin mushaf yana yin sauka bayan sauka wannan shine haske ƙari akan haske hasken azumi ya zamanto an samu dadi ta hanyar hasken alqur'ani dan haka ita ma wannan ni'ima ce da zamu gode ma Allah jalla wa ala kada mu sake akan dan kyakkyawar alaka da alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki bai bashi yadda zai iya tilawar alqur'ani har yayi sauka ba yayi amfani da wannan dama ta watan Ramadan ya koyi karatun alqur'ani ya koyi yadda zai karanta alqur'ani yanda in Allah ya kai shi bayan Ramadan shi ma zai shiga jerin gwanan masu tilawar alqur'ani suna yin sauka bayan sauka wanda wannan shine wanda zai sanya shi cikin waɗanda ainihin aka ba su alqur'ani waɗanda suke imani da shi haƙƙin imaninsa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waɗanda muka ba su alqur'ani suna karanta shi yanda ya cancanta ai tilawarsa waɗannan su ne waɗanda suke imani da shi wannan domin alqur'ani ya zamanto shaida a gare mu a mu kula da ladubban majalis din alqur'ani kamar yadda muke janyo hankali a koyaushe ba don komai ba sai don saboda girmama cewa zancen Allah ne don haka bai halatta ka ɗaukaka murya sama da wato abinda ake karantawa na zancen Allah tabaraka wa ta'ala ba da hirace-hirace da amsa waya da maganganu da abubuwa waɗanda suke na shagaltarwa gare ka da shagaltarwa ga 'yan uwanka da suke cikin majalisi irin wannan da kuma cutarwa gare su kuma cutarwa gare su yana bayuwa ya zuwa ga cutarwa ga mala'ikun Allah waɗanda suna nan tuli suna halartar majalisi irin wannan tare muke da su a wannan majalisi a yanzu da kuma a koyaushe muke akadin wannan majalisi duk majalisin karatun alqur'ani suna nan kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin sunan da Tirmidhi cewa mutane ba su taba haduwa a daki daga cikin dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna darasinsa a tsakankanin su face rahama ta lullube su mala'iku sun face rahama ta lullube su mala'iku sun lullube su da fukafukan su da kuma sakina ta sauka a gare su ita ce nutsuwa wanda take bada ƙarin imani akan imanin su kuma Allah madaukakin sarki ya rinka ambaton su a wajen waɗanda suke tare da shi sune wato al-mala'ul a'la jama'a mafi daukaka wato sune annabawa da manzanni da kuma mala'iku al-muqarrabun hamalatul arsh da sauran manyan mala'iku su jibrilu da mika'il da israfil da manyan bayan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki zai rinka ambaton waɗanda suke a wajen wannan majalisi tare da su wanda ku duk Allah ya ambace shi a tare da waɗannan hakika yayi arziki mai girma hakika yayi arziki mai girma muna gani yanda ƴan duniya ake kawo musu albishir cewa ai ran nan da muke majalisi muna zaune tare da shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa sai aka kawo maganarka sai ya ce a'a ina wane yana nan aka ambace shi in aka zo aka gaya masa yanda za ka ga yana farin ciki yana murna wai an ambace shi a majalisin shugaban ƙasa to wannan kai a mala'ul a'la Allah ne da kansa shi zai ambace ka kuma Allah ya tashi ambaton bayansa zai ambace su ne da sunansu da sunan iyayensu ya ce wane ɗan wane yana majalisi na alqur'ani Allah ka sanya mu a cikin shi saboda haka mu kula da kyakkyawan ladabi a irin waɗannan majalis din mu kuma kiyaye daga cutar da ƴan uwa musulmi domin yayin da kake neman wato abu na falala ka kula kada ka hau abin da yake na haramun ne shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi da harshenka ko da hannunka wannan wato aikata haramun ne to ba a neman falala ta hanyar aikata haramun na haka mu kiyaye kada mu cuci ƴan uwanmu da muke zama tare da su a cikin majalisi kuma wannan ba wai kawai sai majalisi irin wannan ba yawan zaman da ake a cikin masallaci a wannan wata yana wajabta mana da mu kiyaye wannan haƙƙi sau da yawa yayin da kana haƙiƙi cewa akan neman falala wanda wannan haƙiƙi cewa har take kai ka ka aikata haramun to wannan alama ce ta cewa wannan ibadar da kake ta san zuciya ce ba ta ikhlasi bace ba ta fi sabilillahi bace ta san zuciya ce dan da ba dan san zuciya ba da ba za a aikata sabo ba domin neman falala kamar mutum ne ya rinka yi wa mutane mahangurba yana turereniya wai dan ya je ya taba Hajarul Aswad ya tattaka mutane ya mammake mutane ya cakuɗa da matan mutane ya kakkama su inda ba a kakkama su wai dan yana so ya taba Hajarul Aswad to ka san wannan abin da yake yi ibada ce ta san zuciya domin da ya ji tsoron Allah da ya nemi falalar da zai neme ta ne ta yadda yake ba zai saba ma Allah ba ka'ida ce ta musulunci ba a neman yardar Allah ta hanyar saba masa saboda haka mu kiyaye wannan yayin da muke zaman mu a cikin majalisi Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkar da ya sanya a cikin wannan wata Allah ya sanya mu a cikin ƴantattun bayansa Allah ya sanya mu a cikin alfa'izin waɗanda suke rabauta a cikin wannan wata ya ba mu cikakken haske na alqur'ani da na azumi to a wannan shekara mun tsaya a bara a ƙarshen suratu Fatir da haka a wannan shekarar za mu tashi suratu Yasin bi idnillah saboda haka muna rubu'in alqur'ani taqriban mun yi rubu'i uku yanzu za mu shiga rubu'i na ƙarshe Allah ya ba mu yawan rai mu kai lokacin da za mu yi sauka insha Allah wannan sura da za mu karanta suratu Yasin haka sunanta ya zo aka ambace ta da yadda aka rubuta ta a cikin mushaf da harafin nan guda biyu ya da sin haka take a cikin masahib ɗin musulmi baki ɗaya na kufa da na dimas da na masar da na madina duk haka aka rubuta ta ya da sin kuma haka aka kira ta haka sahabbai suke kiranta kamar yanda yazo a hadisin Jabir ibn Samura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar asuba da suratul yasin a hadisin wani daga cikin sahabbai wanda yayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin musnad na al-Imam Ahmad cewa nayi sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai naji shi yana karantawa da qaf wal qur'anil majid da kuma yasin wal qur'anil hakim wato ya karanta waɗannan surori a cikin sallar asuba to kaga sai ya ambace ta da yasin saboda haka wanda ya nuna cewa haka take haka ake kiranta da suratu yasin amma abinda waɗansu suka abinda imam ibnu ashur yace ya gani a wani mushaf da aka rubuta shi a garuruwan gabas can wato garuruwan gabas a irin su can Pakistan da irin su Afghanistan da Farisa yace an rubuta sunan da cewa suratu habibin najjar surar habibun najjar yace wannan garibi ne bai taba gani ba in ba a cikin wannan mushaf din ba la'alla waɗanda suka rubuta saboda kissar ashabul qarya da yazo ana cewa wannan muminin da yazo yace ya qawmi tabi'ul mursalin kamar yanda zamu gani an ce sunan sa habibun najjar to sai suka ambaci surar da sunanta amma wannan abu ne wanda ba a same shi daga malamai magabata ba shi yasa shi kansa ibnu ashur yayi istinkarin yace wannan abu ne wanda yake bako domin bai taba ganin sa a wani littafi ba in ba a wannan rubutaccen alqur'ani da ya gani ba wanda yace an rubuta shi a shekara ta 2018 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 2018 kun ga yanzu ana magana shekara wajen 300 shekara ta 1078 kai yace ya gani almuhim abinda aka san wannan surar da ita dai shine suratul yasin haka take a cikin alqur'ani a sura ce da aka saukar da ita a Makka illa waɗansu suna cewar wa natubu ma qaddamu wa atharahum an saukar da ita a Madina amma ibnu aqiya yace a abinda ake nufi na hadisin banu salima da suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗansu gidaje mutanen kusa da da suke kusa da masallaci mutanen gidan suka bar unguwar sai suka ce suna so su dawo su zo nan unguwar su zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum kullizinci gidajenku ana rubuta guraben ku to a wata ana rubuta tattakin ku a wata riwayar sai aka ce sai wannan aya ta sauka wa naktubu ma qaddamu wa atharukum to ibnu athiya yace ba wai lokacin ne ta sauka ba tun a Makka ta sauka a an yi istishhadi da ayar cewa wannan ayar ita ce ma'anar wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku zimci zama a gidajenku masu nisa domin ana rubuta tattakin ku zuwa ga masallaci amma ba wai cewa a lokacin aka saukar da ayar a Madina ba saboda haka wannan sura ce makkiya kuma sura ce da wato babu wani hadisi da yazo akan falalarta da ya inganta sai dai hadisan sun zo da yawa amma dukkanin su masu rauni ne daga cikin hadisan da suke cewa ita yasin zuciyar alqur'ani ce kamar yanda yazo a cikin musnadul imam ahmad cewa wanda duk ya karanta ta yana neman Allah da ranar lahira za a gafarta masa kuma da umarnin a karanta ta akan mamata wato ma'ana wanda ransu ya kusan fita to waɗannan hadisai ba su inganta ba kamar yadda malaman hadisi suka ce bal har al-imam ad-darqutni babban malamin hadisi abul hasan ali ibn umar ad-darqutni yace lam yasihha fil babi shay babu abinda ya inganta a wannan babi na falalar suratul yasin sai dai ya zo daga cikin magabata suna aiki da abubuwan da suke nuni akan falalar surar na hanyar kwadaitarwa akan karantar da ita daga ciki akwai abin da aka ruwaito daga Yahya ibn Abi Kathir At-Ta'i daya daga cikin malaman tabi'ai ya ga Anas ibn Malik yana sallah amma bai riwaya daga gare shi ba shi yasa ake ce masa tabi'i ya ga Anas yana sallah amma bai hadu da shi har ya ji daga gare shi ba amma saboda wannan ganin da ya yi ma Anas ake ce shi ma tabi'i ne amma yawa-yawan malaman sa manyan tabi'ai ne ba shi da malamai a cikin sahabbai to shi Yahya ibn Abi Kathir yana cewa wato malamai suna cewa kaga in kuma yace malamai yana nufin manyan tabi'ai kenan cewa wanda duk ya karanta surar nan da safe wato zai yi ni yana cikin farin ciki wanda ya karanta ta da yamma zai yi ni yana cikin farin ciki shine Ibn Athiyya yace wannan at-tajriba ta nuna haka wanda ya nuna shi Ibn Athiyya yayi aiki da wannan kuma ya gani a rayuwarsa to waɗannan babun su babun falala ne kuma ana sassautawa kamar yadda Imam Ahmad yake cewa idan hadisi yazo na hukunci sai mu tsananta amma in hadisi yazo na babun falala sai mu sassauta to ba wai hadisi bane wannan yazo daga maganganun magabata ne abin da yasa malamai suke tsantseni wajen tabbatar da inganci da rashin ingancin hadisi saboda tsoron maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya zanta da wani hadisi da ake tsammanin ƙarya ne to shi tsaya daya daga cikin makaryata to dan kada mutun ya shiga cikin wannan shi yasa sai ake yin tsantseni wajen riwayar hadisai da basu inganta ba in har za a yi riwayar su to sai an faɗi hukuncin su kuma su zamanto a babin falala ne kamar wannan hadisin ya zo a babin falala shi yasa aka ruwaito daga waɗansu daga cikin almajiran Imam Malik Abdul Malik ibn Habib yana cewa wanda mutuwa wato alamun fitar rai ta zo masa a karanta masa suratu yasin wato a karanta a daidai kansa ko a daidai kafafunsa to duk da yake suna daga cikin abin da waɗansu malamai kuma ba su yarda da shi ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya kidaya shi a cikin ayyukan bid'a a cikin ahkamul jana'iz to amma waɗansu kuma daga cikin malamai su ma manya kamar shi Abdul Malik ibn Habib Al-Majirin Malik shi yana ganin babu laifi a yi wannan wannan ya daga cikin fada'ilul a'mal to kuma kamar yadda Ibn Kathir yake cewa malamai shi ma ya faɗa ne ya danganta ya zuwa ga malamai cewa malamai suna cewa wannan sura duk abin da yake tsanani duk abin da ya tsananta in aka karanta ta ana samun sauki to shi ma wannan ba abu ne wanda yake na gai ba za a iya faɗinsa ba a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a faɗe shi ta babin kauna ko ta babin tajriba cewa an gwada an yi wato an yi an lura tunda dai shi alqur'ani Allah ya ce wato Allah madaukakin sarki ya ce mana mu nemi tsari zuwa gare shi to kuma shi alqur'ani rahama ne sanadiyar saukar rahama ne saboda haka mutum zai iya wato karanta surar yana fatan cewar sauki zai zo a cikin wani tsanani sai ga saukin ya zo to yawan wannan abun daga malamai daban-daban shine yake sa sai kaga har waɗansu daga cikin malamai sun yi furuci daga wannan har kuma an ruwaito shi kamar yanda al-Imam Abul Fida al-Imad ibn Kathir radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi ya ambata yace wannan shine yasa yace la'alla wannan shine yasa waɗansu malamai suka ce wanda alamun fitar mutuwa ta zo fitar rai ya zo masa a karanta suratu yasin a kansa saboda kaunar cewar fitar ran za ta yi masa sauki zai samu saukin fitar rai daga abin da ke cikin wato magagin mutuwa na tsanani to karanta yasin din zai kawo masa sauki saukakawa amma wannan ga wanda yake wato alamar fitar rai ta zo masa kuma Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi dan ya ambaci wannan a cikin sahih dinsa al-Hisan ya faɗa cewar a karanta ta ga wanda alamun saukar mutuwa ta zo masa ba wanda ya riga ya mutu ba bayan ya mutu din bane a ringa karanta masa suratu yasin a yayin da aka ga alamar fitar rai sai a karanta masa suratu yasin kamar yadda Ibn Hibban ya ambata a cikin al-Hisan bi tartib sahih Ibn Hibban bab laifi a bisa maganar su Abdul Malik ibn Habib cikin malaman Malikiya da kuma shi Ibn Hibban wanda ya zo a karni na hudu cikin malaman hadisi da suka da suka yi itimadin wannan domin wannan yana nuna daya daga cikin abubuwan da suke nuna falalar wannan sura. Aiki na me? A wannan ka kyale waɗannan waɗanda wannan suna wai waɗansu wai ana aiki da ita ma'ana wai Yasin mai kulakulai, Yasin mai barkono, wannan yana daga cikin tozarta Alkur'ani. Ta yaya zaka danganta surar Alkur'ani da wani abu wanda yake ake kinsa kamar barkono? Ka danganta Alkur'ani da barkono. Bayan kuma wato abin mamaki, ita surar ta bude da aka san abin da suke fada, aka ce wal qur'anil hakim, da alqur'ani kyautatacce, an kyautata shi. Abin da aka kyautata shi kuma ka danganta abu wanda yake mutane ba sa son sai zuwa gare shi ko ga wani abu na juz'i nasa, wannan mummunan ladabi ne. Kuma a guji wannan. Kuma waɗanda suke wannan surkulle ne yana daga cikin bin shaydanu a cikin wulakanta alqur'ani, domin shaydanu wato miyagun aljanu shaydanu suna zuwa ma ta hanyar bokayensu, suna zuwa su dora mutane akan abubuwa na tozarta Alkur'ani da zummar samun biyan bukata, domin su waɗannan mutane ba abin da yake gaban su in banda biyan bukata. Ba da'ar Allah suke bi ba, ba wai abin da Allah yake so yake yarda da shi suke nema Allah ya musu ba, ba nema suke wajen Allah ba, nema suke kawai bukatar su ta biya ko ta yaya. Saboda haka idan shaydanu suka ce ku yi wannan, ko da wannan abin ya kai ya zuwa ga tozarta Alkur'ani ne sai su. To abubuwa da dama suna yi dangane da wannan sura, suratu Yasin, wanda yake a guje su. A guji abin da yake bashi da asali, a guji abin da yake tozarta Alkur'ani, a tsaya akan abin da yake asali, a karanta ta, a yi tawassuli da karatunta akan neman gafara Allah, kamar yadda ya zo a shi hadisin Ma'qil ibn Yasar, duk da yake da'if ne, ko kuma akan samun sauki ga wanda fitar rai ta zo musu. Wannan tunda an samu waɗansu malamai sun yi ruko da wannan, babu laifi a aiki da shi, wallahu ta'ala a'lam. Wannan surar tana da manufofi kamar yadda kowace sura malamai suke fitar da manufofinta daga cikin wato a gabanin kowace sura, wanda yana daga cikin ijtihadi da kokarin da tadabburi, wato zurfin tunani a cikin Alkur'ani, wanda Allah ya umarni da shi, afala ya tadabbarun Alkur'an, kai tadabburi ka duba Alkur'ani ka ga abin da ke cikinsa na ayoyi. To yana daga cikin abin da malamai masu tafsiri suke yi a farkon tafsirin kowace sura, su fitar da abubuwa da suke gani su ne saƙonnin da surar ta kunsa. Muhimman abubuwan da wannan sura ta kunsa, kamar yadda shi Sheikh Al-Imam Muhammad At-Tahir ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, ya ce wannan surar ta zo ne ta tabbatar da wato ginshiƙen addini ta fuska waje ta fiye, ya fi isa matuƙa, ya fi cika na tabbatar da wato manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam, da wahayi da mu'jizar Alkur'ani da kuma abubuwan da ake izina da su na sifofin annabawa, da tabbatar da ƙaddara, da kuma tabbatar da ilimin Allah, da tashin alkiyama, da kadaituwar Allah, da gode ma Allah mai ni'ima. Waɗannan su ne ginshiƙen ayyukan ɗa'a ta babin itiƙadi da kuma babin aiki. Sannan daga waɗannan ne, daga waɗannan tushen abubuwa ne shari'ar musulunci take yaduwa. Kuma wannan sura ta zo da tabbatar da sakamako akan alkhairi da kuma sakayya da ake yi akan aikata sharri, tare da shigar da dalilai da suke cikin sassan halittar Allah da kuma cikin rayukan ɗan adam, ta hanya wanda take mai ban mamaki, hanya ta usulubi daban-daban mai gwanin ban mamaki, gwanin ban sha'awa. Saboda haka sai ta zamanto wannan surar shi yana ganin ta cancanta a ce zuciyar Alkur'ani ce, domin ya zo a wani hadisi, duk da yake yana daga cikin hadisai da basu inganta ba, cewa Yasin qalbul Qur'an, ita Yasin zuciyar Alkur'ani ce, amma hadisin bai inganta ba. Amma a cikin wannan fitar da wannan munasabar, shi Al-Imam Ibn Ashur yana ganin abinda ta kunsa, in ma an ce ita zuciyar Alkur'ani ce, ko da ba a danganta hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya dace ga dukkan mai tadabburi mai nazari a cikin surar yaga kan cewa ya cancanta a ce a kira ta zuciyar alqur'ani domin daga rarrabanta ne dukkan wato jijiyoyi na abubuwan da alqur'ani yazo da shi suke yaduwa saboda haka sai ya zamanto kamar ita ce zuciyar wanda daga zuciya jijiyoyi suke ba da jini zuwa ko ina na sassan jiki to wannan shine istinbati da al-Imam Ibn Ashur yayi surar ayata 83 a cikin mushafin mutanen Kufa wato na qira'ar Asim da Hamza da Al-Kisa'i a sauran masahib kuma ayata 82 saboda haka mu wanda muke karantawa mushafin mutanen Kufa 82 ne a 83 ayoyi 83 أرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
نعم الله تعالى يأتي ياسين ونسألك الحروف المقطعة harufa waɗanda suke a rarrabe wanda ake buɗe surori da su a cikin alkur'ani ba ka samun su sai a farkon sura ba ka samun waɗannan harufa a tsakiyar sura ko a ƙarshen sura sai a farkon sura kuma kamar yanda malamai suka yi suka bayyana cewa hikima wajen buɗewar surori da waɗannan harufa su ne tabbatar da cewa alkur'ani gagar koyo ne ba zai yi wani ya yi daga masa ba ya zo daga masa ba domin waɗannan harufa su ne aka haɗa su suka zamanto kalmomi kalmomi aka haɗa su suka zamanto ayoyi ayoyi aka haɗa su suka zamanto surori to idan kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya yi kuma ku yi shi yasa ake ambaton harufa kamar yadda ake ambaton kalmomi amma dangane da ma'ana Allah ne ya san abinda yake nufi da wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba sahabbai ba su fassara ba amma malamai tun daga tabi'ai sun yi ijtihadi wajen bayyana ma'anar daga ciki Imam Malik ya ce ya ji daga malamai ya ruwaito daga malaminsa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam maramin tafsiri cewa wannan suna ne daga cikin sunayen Allah Yasin suna ne daga cikin sunayen Allah sai ya zamanto da aka ce Yasin wal Qur'anil Hakim Allah ya rantse da sunansa kuma ya rantse da Al-Qur'ani. Imam an ruwaito daga Ibn Abbas cewa suna ne daga cikin cewa ma'anarsa ya insan ya kai mutum. Wato ya din ta mukhataba ce, ta nida'i ce, ta kira ce ya insan. To amma wannan yana da rauni kuma isnadinsa zuwa ga Ibn Abbas bai inganta ba. An ruwaito daga wani daga cikin tabi'ai ya ce sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa sunaye ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan haka shine ake malamai suke sabani shin ya halatta a sanya ma mutum suna Yasin ko bai halatta ba wanda ya ce waɗanda suka yi ruko da cewa sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce ya halatta a kira mutum Yasin kuma an samu daga cikin malamai waɗanda aka kira su da sunan Yasin waɗansu kuma suka ce a bai halatta a kira mutum wannan suna ba idan ya zamanto sunan Allah ne bai halatta a kira mutum da wannan sunan ba yayin da ya zamanto suna ne na Allah to a bisa wannan ne sai Malik rahmatullahi alaihi da aka tambaye shi shin a kira mutum a sanya ma mutum suna Yasin sai ya ce a ina kin haka to al-Imam al-Qarafi yace Malik rahmatullahi alaihi ya karhanta haka saboda wannan taraddudi sunan Allah ne ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka zaman lafiya kar ka kira mutun da wannan suna wannan shine mazhabar mali waɗansu kuma suka ce a za a kira shi za a iya babu laifi a sanya mutun suna Yasin kuma an samu kamar yadda na ambata an samu malamai waɗanda aka ambace su da wannan suna kamar Yasin ibn Zainuddin al-Ulaymi al-Himsi mai at-ta'liqat al-qayyima wanda shi ibn Ashur ya ambata kuma wannan sunan mutanen Misra da mutanen Syria suna yawan sanya mutane wannan suna Misrawa da yawa zaka samu mai suna Yasin a cikin su har yanzu mu ma anan ana samun masu suna Yasin ko ko ba ku taba jin mai suna Yasin ba ana samu ta amma a wajen Malik makruhi ne a wajen Malik rahmatullahi alaihi ya karhanta wannan kamar yanda muka ji alaran mai ya karanta Yasin ba a ce Yasin ba kamar yadda take ta kaf ha ya ayin sad ya din ba a yi mata imala ba a yi mata madda Yasin haka take bal Abu Ja'far shi yana yin sakta ma yace Yasin sai yayi sakta sai kankanwa Yasin haka yake karanta ta kuma mafiya yawan qurra'u haka suke karanta ta bil izhar da izharun nun Yasin waɗansu kuma daga cikin qurra'u suka yi idgami Yasin wal Qur'anil Hakim kamar yanda warsh yake ya shigar da nun din cikin waw to Allah ne ya san ma'anar Yasin sannan Allah ya ce wal Qur'anil Hakim waw din nan ta rantsuwa ce na rantse da al Qur'ani al Hakim wanda yake kyautatacce wanda aka kyautata ai al-muhkam wanda aka sanya shi ya zamanto kyakkyawa kyakkyawa a zubin zancen sa kyakkyawa a tsarin sa kyakkyawa a umarce da hana-hana dake cikin sa kyakkyawa a hukunce dake cikin sa kyakkyawa a kissoshi da labarurruka da suke cikin sa duk wani abu na alqur'ani kyakkyawa ne to shine ma'anar al-hakim wannan Allah ne da kansa ya sifanta alqur'ani da wannan cewa ya alqur'ani wato in kyautatacce wanda aka kyautata wato Allah ya kyautata shi dan ku abin da abu ne daga Allah sifa ce ta Allah dole ya zamanto wane mutum ko kuma alhakim bi ma'ana fa'il wato na rantse da alqur'ani mai hikima wato mai cike da hikima domin abin da ke cikin sa cike yake da hikima babu hikima kamar hikima alqur'ani dukkan waɗannan sifofi tabbatattu ne ga alqur'ani alqur'ani kyautatacce ne haka zalika alqur'ani littafi ne mai cike da hikima Allah ya rantse da shi domin ya nuna girman alqur'ani domin duk abin da Allah ya rantse da shi abu ne mai girma mai daukaka a wajen Allah to akan mai Allah ya rantse innaka laminal mursalin lallai kai tabbas kana daga cikin manzanni wannan khitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya rantse bayan rantsuwa yayi taukidi da inna sannan ya kawo jumla ta sunaye jumla ismiya sannan ya kawo kaf wadda take ta ibtida'i ta fara zance innaka laminal mursalin kai hakika kana daga cikin manzanni to kun shi a uslubin larabci baka zuwa da magana da irin wannan taukidi da rantsuwa sai in ka fuskanci inkari idan wannan inkari ne ga laraba ga kafirai da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane to kaga ya dace ai musu raddi a kawo wannan taukidin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru lasa mursala kafirai suna cewa kai ba manzo bane to dan ai musu raddi a kwantar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali sai Allah ya zubo wannan ya rantsi yayi taukidi yayi jumla ismiya yayi lamul ibtida dan ya tabbatar da cewa shi yana cikin manzanni wannan ya isa wajen rushe maganar su da kuma kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kwantar da hankalin mu'minai cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manzanni duk wanda ya ganshi da duk wanda ya ji labarin sa zai ga wannan to balantana kuma Allah da kansa yazo yayi wannan rantsuwa ala siratin mustaqim kai kuma akan tafarki kake miƙaƙe wato sai ya zamanto ala siratin mustaqim dinnan ai innaka ala siratin mustaqim kuma lalle kai kana kan tafarki miƙaƙe kana kan tafarki wanda yake miƙaƙe ko kuma ta zamanto wannan jumla ce ta hal wallahi lalle kai kana cikin manzanni halin kasancewarka akan tafarki madaidaici wato manzanni sune wato manzanni wanda kuma kana kan tafarki madaidaici kamar yadda dukkan sauran manzanni suke domin dukkan manzanni akan tafarki madaidaici suke saboda sune suka bayyana ma mutane kadaicin Allah suka raba mutane da bautar gumaka sune wanda suka fitar da mutane daga kuncin duniya zuwa ga yalwar duniya da yalwar lahira suka fitar da mutane daga kangin bautar wani Allah zuwa ga yanci daga bautar dukkan wani wanda ba Allah ba suka shiryar da mutane ya zuwa ga dabi'u waɗanda suke miƙaƙu na gaskiya da rukun amana kamar yanda yayin da Abu Sufyan baya musulmi Hiraqal sarkin Romawa ya tambaye shi da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me yake da mai Muhammadu a lokacin dan yake haka yake kiransa da me yake kiranku ya zuwa ga wani abu yake kiranku yace yana kiran mu zuwa ga mu kadaita Allah da bauta mu daina bauta ma duwatsu da iguma kan da iyayenmu da kakanninmu suke bauta musu yana umurtan mu da sallah da kamewa da sada zumunci da taimakon wanda yake mai rauni da ya gaya masa yace wannan shine abin da manzanni suka zo da shi aya akan gaskiya cewa manzanni akan gaskiya suke shine abin da suke umarni da shi manzanni sun zo da miƙaƙƙiyar hanya da masu hikimar falsafa ba su zo da ita ba domin masu hikimar falsafa wanda dai duk ake takama da su a tarihin bani adam akan hikimar falsafa su ne mutanen Greekawa Greek su ne suke tinkaho da falsafa sannan kuma Indiyawa suke bin su a baya don su ma suna takama da cewa suna da hikima amma kaga Greekawa falsafar su bata hana su rinka wato bata hana su rinka abubuwa na duhu da duhun kai ba kamar human sacrifice a yanka mutum ga gunki a yanka dan adam ga gunki a zubar da jinin dan adam ga gunki su ko Indiyawa su haddin wala haraj sun kai zuwa ga suna bautan farjin mace to ina mai hikima ina tafarki madaidaici to su kuwa annabawa dukkaninsu ballantana annabin karshe sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan tafarki yake madaidaici Allah ya rantse akan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai wallahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici tanzilal azizir rahim shi alqur'anin nan da Allah ya rantse wannan in muka karanta shi tanzilal azizir rahim kamar yadda qira'ar asim take halin kasancewar shi alqur'ani da Allah ya rantse da shi saukarwar ubangiji ne mabuwayi mai jinkai a kuma qira'ar sunafi' da suka karanta shi da rufa tanzilul azizir rahim wannan alqur'anin da na rantse da shi inji Allah saukarwar sarki ne mabuwayi mai jinkai wato dan ya nuna cewar shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ita wajen innaka ala siratin mustaqim ai shari'ar da kazo da ita akan tafarki madaidaici kake to sannan saukarwa ne daga ubangiji wanda yake mabuwayi wajen umarninsa saboda yanda umarnin alqur'ani yake babu sassauci kutiba alaikumus siyam an wajabta muku ba ana zawarcinku bane da rarrashinku a'a haka yake zartacce وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر gaskiya daga ubangijinka wanda yaso yayi imani wanda yaso ya kafirta wannan izza ta alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi wato kakkarfa ne babu wani abu wanda yake wato babu sassauci babu jin tsoro a cikin sa amma kuma tare da haka saukarwa ne daga sarki wanda yake mai izza to kuma mai rahama abinda ke cikin sa na sauki da rahama wama ja'ala alaikum fid din min haraj bi sanya muku wani wani unci a cikin addini ba sai ja'alullahu ba'da usrin yusra Allah zai sanya bayan wahala zai sanya sauki wani yassiruka lil yusra za mu saukake maka zuwa ga mafi sauki to wannan ita ce rahama wanda alqur'ani ya kunsa sifan hada waɗannan sifofi shine abinda yake bada istiqamar rayuwa izza babu sassauci to amma kuma yayin da babu sassauci a cikin mulkin ya zamanto akwai rahama waɗansu masu mulki izzar kawai suke yi saboda haka sai su zamanto fir'aunoni sai tsanani muna hango haske nan gaba ba wani abu na rahama to dole a hada ana izzar kuma ana rahama ana duk yayin da aka cire rahama a cikin al'amari to al'amari ya baci to kaga yana daga cikin ihkami kyautatawa na Allah cewa izza ta zo wadda take nuna sultani sannan kuma rahama ta zo wadda take nuna jin kai da nufin ihsani da kyautatawa litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun wato kai manzo ne domin kai gargadi ga mutane ma undira aba'uhum da ba a yi gargadi ga iyayensu ba fahum ghafilun saboda haka su marakkana ne gabarin sanin tafarkin annabawa wato Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo dan yayi gargadi ga mutanen da su ba su samu wani mai gargadi ga iyayensu ba abinda ake nufi da iyaye iyaye na nan kusa ba iyaye na can asali ba tunda tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi kamar yadda yazo a hadisin Bukhari ba wani annabi tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karni nawa karni 6 shekara 600 saboda haka mutanen da suka kun ga waɗannan iyayen waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu kansa a cikin su ne kakannin su ne da iyayen su har ya zuwa ga Adnan tunda daga Adnan wato silsilar a Quraysh ta yanke sai kuma tsakanin Adnan zuwa Isma'il nan duk waɗanda za su faɗi ga silsilar to wannan ƙarya suke yi to waɗannan ba wani mai gargadi bai zo musu ba ba wani annabi da ya zo ya zuwa ga larabawa to duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ya zuwa ga mutane baki ɗaya amma mutanen duniya baki ɗaya a kuma wannan ayar kamar tana ishara ne ga larabawa amma wannan hali halin mutanen duniya ne baki ɗaya saboda tsakanin annabi Muhammad tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi la a cikin bani Isra'il wala a cikin larabawa wala a cikin farisawa da sauran al'umomi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yazo ne a lokacin yankewar manzanci يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا كو أن أكباك للتافي من زم يا زومك ألوك تينكي وات من زنج باب من زنج تشيني الله يأيكو النبي صلى الله عليه وسلم دي وانا نقرقني توني يا دك تكين رحمر الله دا أكتي تنزيل العزيز الرحيم رحمر الله تي يأيكو من زم الله صلى الله عليه وسلم دي قرقني متاني domin da ba dan shi ba da haka za a tabbata a cikin duhu shi yasa Allah ya sifanta shi a cikin at-taura yace idan ya aiko shi zai aiko shi ya bude zukata waɗanda suke a rufe da idanuwa waɗanda suke makafi da kunnuwa waɗanda suke kurame to da ba dan shi ba babu hanyar sanin Allah babu hanyar sanin lahira da imani da ranar lahira saboda haka ya zo a matsayin mai gargadi kuma an sifanta gargadi da shi domin shi ne abin farko shi ne abin yi na farko kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi kenan bishara tana biyo bayan gargadi sai an gargadi mutane tukuna sun ji tsoro sun shiga taitayin su sun tsaya akan bin Allah dan jin tsoron abin da zai same su to sai ai musu albishir cewa inda kuka yi istiqama to albishir zai zo muku kamar yadda zamu gani a ayoyin gaba to sun zamanto da ba a yi ma iyayen su gargadi ba sai suka zamanto marafkana fahum ghafilun dan haka suka zamanto gafalallu ai gafalallu ba wai gafala ce ta asalin halitta ba ba wai gafala ce ta rashin sanin duniya ba a gafala ce ta rashin sanin lahira ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san abin da yake zahiri na rayuwar duniya amma dangane da lahira su marafkana ne saboda haka fahum ghafilun su marafkana ne gabarin abin da manzanci gabarin abin da gargadin manzanci ya kunsa gargadin manzanci abin da manzanni suka zo da shi ba abu ne wanda zaka zauna kai tunani ko kai mafarki ko ai maka kashafi kace zaka gano shi ba ko ka shiga laboratory ka hada wannan da wannan kace zaka gano wannan ba abu ne wanda yake sai ta wahayi kawai baka da farbirkin sanin sa sai ta wahayi saboda dan adam ba a bashi daga cikin ilimi ba sai kadan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ka duba ka gani cikin halittar Allah duniyar nan ya kankanwa ita ce kadai fa dan adam yake da ilimi akai abinda yake bayan tafi bai sani ba sai dai kai tunanin ka fassara sigina ta zo maka me wannan siginar take nunawa ta zo maka daga Mars akwai ruwa a Mars din nan babu ruwa a Mars me yake faruwa akwai halitta menene a wajen tafi duniya girma amma baka da sanin kowanne a duniyar ma kana zaune kusa da dan uwanka baka san abin da yake gudana a cikin zuciyarsa ba jahilcin ka ya isa jahilci shi yasa Allah da yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba mai iya fadan wannan sai Allah ba a baku da ilimi ba sai kadan to kuma yanzu ai kaga muna gani yanzu nawa ne su kansu wanda suke takama sun kai matuka wajen sani zaka ji suna cewa waɗannan mystery ne wato abu ne wanda yake wato mai ɗimautarwa ba mu san shi ba a ɓoye yake to ballantana kuma ka san abin da ya danganci Allah da sifofinsa da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so da ranar lahira ba yadda za ka gano wannan sai ta hanyar annabawa sai ta hanyar gargaɗin annabawa shi yasa aiko su yake daga cikin rahmar da babu kamarta to sannan Allah ta'ala ya ce لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون حقيقه كلمه wato zance na azabar Allah ya tabbata akan mafiya yawan su dan haka ba sa imani wato kalmar azab tabbatar azabar Allah akan su kan cewa wadannan Allah ya sani a cikin ilimin sa cewa ba za su yi imani ba saboda haka wannan ya sa ba sa imani saboda Allah ya riga ya san a cikin yadda suke sifar girman kai da take gaskiya tana tare da su dan haka duk wanda wannan sifar take tare da shi ba zai yi imani ba saboda haka alqaul anan wajen ai kalmar Allah da yace waɗannan wato Allah ya wato daga ilimin Allah Allah ya fadi cewa Allah ya zantar da cewa waɗannan ba za su yi imani ba kuma ba za su taba imanin ba to wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa kada ya halakar da kansa akan bibiyar kan cewa dole sai sun yi imani mafiya yawan su ba za su yi ba kuma gargadi ne ga su waɗanda ba su yi imani ba kar su zamanto cewa wannan kalmar ta hau kansu saboda baka sani ba me Allah ya kaddara maka baka sani ba ko kalma ta hau kanka ko kalma ba ta hau kanka ba saboda haka kada ka nuna isa wajen Allah kada ka nuna gadara dan baka san abinda Allah ya sani dangane da kanka ba kai kanka baka san abin da Allah ya sani dangane da kanka ba saboda haka ka risuna ma Allah to wannan wa'azi ne gare su kan su zamanto kar waɗannan rashin imanin su ya zamanto saboda kalmar azabar Allah ta hau kansu ne to sannan Allah ta'ala ya ce
inna
to aram sai ka karanta ayan
inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal azqani bawm مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
حسبك جزاكم الله خيرا. الحمد لله. إن شاء الله زامو صلاة تراويح كرفي تقص دا كتا زامو رنقى تادا صلاة عيشة إن شاء الله كما كما يندى أكا سابا عندي زامو بولي دا سورة البقرة هنا كرن دا جزئي جزئي ركاء تقص تراويح شفئي دا وتري ركاء أكو الله يمنى موافقة الله يكرم عليك تنبيوي إن شاء الله دا قبوبي كما يندى أسلوب ميا يكي za a fara budewa da tambayoyi minti 10 sannan mu dora karatun tafsiri bi idhnillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayr الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين واجعلنا من أتقائك من النار واجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا يا ربنا من المقبولين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أخانا عبد الوهاب عبد الله اللهم اشفه من مرضه وآله في بدنه إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا وآف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. اللهم صاحبنا في أسفارنا. اللهم اختم على قلوب أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.